لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yayi da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 15 ko muna cikin suratul tauba je mun tsaya karshen aya ta 18 da kuma za mu tashi a farkon aya ta 19 inda ubangiji ta'ala yake cewa aja'altum siqayatal haji
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
وبنجي تعالاتي أجعلتم سقاية الحاج إنذو ذاكو سنة شاير دا الحذيوة إذن أنا أيتم حجي وإمارة المسجد الحرام درايا مسلاتي من أفرما مسلاتي كابا za ku sanya shi kaman amana billahi wal yawmil akhir darajan sai zama daya da wanda yake imani da Allah da ranar lahira wajahada fi sabilillah yayi jihadi don daukaka addinin Allah la yasawu ba sa zama daidai a ce mutum bai da imani bai imani da Allah ba bai imani da ranar lahira ba baya fita jihadi fi sabilillah amma aikin sa kawai kula da dakin kawa tsaftace ɗakin kaba da kula da ɗakin kaba da bawa alhazai ruwa a lokacin da ake aikin haji sai a ce darajarsa ɗaya ne da wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya fita jihadi don ɗaukaka addinin Allah ba zai taɓa yiwuwa ba sai yasa ubangiji ta'ala ya ce la yastawuna inda Allah ba za su taɓa zama daidai a wajen Allah ba wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira yayi jihadi fi sabilillah wannan shine mai daraja wallahu la yahdi al-qawmal zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalumai ma'ana baya datar da su ga shiriya saboda zalimi Abdullah ibn Abbas yace mushrikai na Makka sun kasance suna cewa raya masallacin Kaaba ka san akwai bautar da suke a masallacin Kaaba kuma suna kula da masallacin suka ce raya masallacin Kaaba da tsayuwa wajen bawa alhazai ruwa aikin haji ana yin sa tun kafin musulunci tun zamanin jahiliya don da ai addinin annabi Ibrahim suka ce to bawa alhazai ruwa da kula da Kaaba ya fi alheri a kan yin imani da jihadi suna alfahari da wannan ma'ana idan mu'mini suka ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzalar sa fitar jihadi fi sabilillah mu da matsin gurungun muke raya ɗakin kaban muke bawa alhazai ruwa a nasu jahilcin suna ga wannan ya fi daraja suna alfahari da wannan to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ma'anan ta za ku daidaita imani da Allah da ranar lahira da jihadi fi sabilillahi da kula da masallacin kaba da ya zama daidai da kula da masallacin kaba da raya abin nan da shayar da alhazai da zai taba zama daidai ba wacce hidiman tana da muhimmanci kulawa da ɗakin kaba da ba alhazai ruwa yana da muhimmanci amma in ba imani aikin banza ne ko lada ba za ka samu ladan lahira ba sai dai sakamako a duniya to shi yasa Allah ta'ala ya ce la yastawuna inda Allah ba za su taba zama daidai a wajen Allah ba an karbo hadisi daga Nu'man bin Bashir al-Ansari yace na kasance a kusa da mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da wasu mutane daga cikin sahabban sai wani mutum ya ce ma ubali Allah a'mala lillahi amalan ba'da al-islam illa an aqiya al-hajj yace ni yanzu da za a ce bayan na zo musulmi alhazai kawai nake bawa ruwa hidaya ce ni kuma ban yi wani aiki ba na musulunci ina ga kawai wannan ba sai ka tsaya kana ta wasu ayyuka na musulunci ba wannan ya wadatar sannan wani daga cikinsu kuma ya ce a shi da zai samu yana raya masallaci mai alfurma wannan kira sallar daga ina ne a bayana ne to ya yi gaba malamai ya kashawa in ya kashe sai ya dawo sai kuma ya ce ni ina ga raya masallacin Kaaba ya ishe ni aiki bayan na zama musulmi ba sai na wasu ayyukan ba wani daga cikinsu kuma ya ce jihadi in dai kana jihadi fi sabilillah ai kai babban aiki ya fi duk abin da kuka faɗa to sai na mana yana kusa da su sai taka musu tsawa yace a tarfa la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulullah sallallahu alaihi wasallam kar ku dinga daga muryanku a wajen minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba yadda sahabbai suke karrama manzon Allah sallallahu a minbarin kawai kar ka daga muryanka ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya inda yake hawaye hutuba ko majalisin sa sai na Umar yana zaune a masallacin Madina sai ji wasu mutane suna daga muryar su a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji aje a kira su lokaci yana amirul mu'minin yana khalifa sai aka kira su yace ku baki ne suka ce daga ina kuke suka ce min daga da'i muke sai ce law kuntuma min al-madinati la'awjatukum barba atarfa'una aswatakuma inda qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce a madina kuke ku dan madina ne da sai na buje ku na ji muku ciwo za ku dinga daga muryanku a wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta ce da tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ko a ina ne yace to amma kun ji albarkacin ku baki ne ka sai mutum yana kauye babu karantarwa sosai na addini zaka masa uzuri dole akwai jahilci yace amma da ku in madina ne da sai na ji muku ciwo to shine anan ya daka musu za ta za ku dinga daga muryanku a wajen minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ranar juma'a ne shikenan sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan juma'a ne suka masa fatawa to shine sai aka saukar da wannan aya aja'atun siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wa yawmil akhir wa jahada fi sabili bai zai taba zama daidai ba wa jahada fi sabilillah saboda wanda ya imani ya yi jihadi ladansa ya wuce magana kuma a ce wanda yake kula da ɗakin Kaaba ko kuma yake wato ainihin shahid da alhazai ruwa wani suka ce wannan ayan ta sauka raddi ne ga al-Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi ake ce masa ya yi latti a wajen musulunta bai musulunta da wuri ba sai ni na Ali shi tun farkon musulunci ya musulunta amma Abbas har aka gama zaman Makka shekara 13 bai musulunta ba aka dawo Madina a shekara ta biyu a yakin Badar ya musulunta bayan yakin Badar to shine sai ake suke ce masa kai latti ba ka musulunta da wuri ba to shine shi ko yake ce musu la in kuntum sabaqtumuna bil islam wal hijra fa laqad kunna na'muru al masjid al harama wa nasqi al hajij idan kun riga mu musulunci kun riga mu hijira kun riga mu shiga musulunci to mu kuma mun kasance muna raya masallacin Kaaba kuma muna shahid al hazai ruwa to shine aka saukar da wannan ajiyar zuwa da zai daidai da shiga musulunci da yin hijira sai taba zama ne ko da haka wancan aiki ne na ɗabi'a kawai a ɗabi'ance ya kamata baƙi ne sun zo a dinga ba su ruwa suna sha ya kamata a kula da ɗakin Kaaba ɗaki ne da Laraba suke daraja shi sun ce ɗaki ne mai daraja shi yasa tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Abraha ya yi shirin yaƙi zai zo ya ki ɗakin Kaaba kai ɗaki ma ya gina a Yaman ya masa kamanni da ɗakin Kaaba don ya hana mutane zuwa ɗakin Kaaba yin ibada lokacin ba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shekara aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an yi sai wani balarabe yana kishin ɗakin Kaaba sai dai ba haya da fitsari a cikin wannan ɗakin shikenan shi kuma Abraha yake to sai ya yaki mutane Makka gaba da ya rusa ɗakin Kaaba zai je rusa ɗakin Kaaba ma da suke gadara da shi su Laraba shine ya shirya yaki da dawakai har da giwaye ya tinkari garin Makka da yaki akan kawai zai je rusa dakin kawa. To Larabawa ba su saba yaki da giwa ba, mun tsoro ne, amma da dawakai ne za su iya tinkaransa, to har da giwaye. Shikenan duk suka gugudu suka hau saman duwatsu. To amma ya tattara ɗan dabbobinsu, raƙumansu da sauransu da awakansu. Lokaci Abdulmuttalib shi yake jagorantar Makka, shi ne shugaban Makka kakan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai ya fita bayan gari ya ce wa Abraha, ka ba mu dabbobinmu. Ba mu dabbobinmu. Sai ce, amma ka ba ni kunya. Ni da zan rusa ɗakin da kuke gadara da shi ɗakin kawa, kana maganar dabbobi. Ba maganar ka bar mana ɗakinmu ba. Ɗakin kawa ba, kana maganar ka bar mana dabbobinmu. Sai ce masa, dabbobi namu ne, mu muka mallake shi. Amma ɗakin kaba akwai mai shi, inna lilbaiti rabban yahmi, ɗakin kaba yana da mai shi kuma zai kare shi. Shikenan ya ba shi dabbobinsa. Suka je suka tinkari ɗakin kaba da yaƙi, za su rusa, Allah ta'ala ya kawo musu da tsuntsaye tsairan ababin. Shikenan suka kakkashe su gaba ɗaya, tsuntsu da ƴan duwatsu ƙonannu masu wuta. Ƙananan tsuntsaye suka kashe mayakan manya-manya da giwayensu gaba ɗaya da dawakansu. Shi ne Allah ta'ala ba mu labarin a suratul fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Haka Allah ya tarwatsa giwayensu da ainihin wannan dutsen, in ya zo ya fasa kan mutum ya kula cikinsa, ya kula sirrin dokinsa, ya kula dokin, in giwa ce ya kula cikin giwan, sai su faɗi gaba ɗaya su mutu. Shikenan Allah ya kare ɗakinsa, ya yi yaƙin gaba ɗaya. To tun tunin Larabawa suna alfahari da ɗakinsa, har suna rantsuwa da shi. Kuma kumanta ba Zuhair bin Sulma yana rantsuwa, mawaƙin jahiliya ne, amma yana rantsuwa da ɗakinsa, bai da cewa aqsamtu bil baiti allazi dafa hawlahu rijalun banahu min quraishin wa jurhumi. Yana rantsuwa da ɗakin kaba, amma Allah ta'ala ya hana a rantse da wani abu in ba Allah. Manzo Allah ya ce, la taliqu bi aba'ikum, kar ku dinga rantsuwa da iyayenku ko da wani abu. Man kana halifan falyahlif billah, duk wanda zai rantse ya rantse da Allah. Man kana yuridu bil yawmil akhir billahi wal yawmil akhir falyahlif billah, man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak. To da haka sai dai ka ce wa rabbil ka'aba, na rantse da ubangijin kaba, kuma aka rantse da kaba. To su wannan alfahari shi ya ɗauke su, sai suke ga to ai su suna yi wa ɗakin kaba hidima. Saboda haka ko ba su musulunta ba ma, su aikin da suke yin nan suna ganin ya wadatar. To shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya, na za su musulunci shi ne a gaba, kuma ba za su taɓa zama daidai ba waɗanda suka yi imani da Allah da wanda suke zo suna wata hidima, ba zai zama daidai ba. Saboda haka mushrikai da mu'minai ba ɗaya ba ne, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faiz, yan wuta da yan aljanna ba su zama ɗaya ba. Aiki irin wanda su suke yi da aikin addini ba zai zama ɗaya ba. Allah ta'ala ya umuri da yi imani da shi, kuma a yi wa addininsa hidima. Sannan Allah ta'ala ce, wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah baya datar da mutane adh-dhalimai ga imani. Ma'anan wannan, idan kai ka zama azzalimi ka bunƙasa, sai Allah ya yunƙi a zuciyarka, ya rufe zuciyar alheri, ba zai shiga ba, ko an gaya maka ba za ka gane ba. Wannan ita ce hukuma ta ƙarshe da Allah yake mutu. Saboda haka tun ana kiranka, tun wuri ka amsa, kafin a rufe zuciyarka, ya zama imani da alheri, ba zai shiga ba. Saboda haka duk wanda ya zama tantirin azzalimi, to gaskiya ba ta samun shiga a zuciyarsa, zai mutu da kafirci. Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa. Sai Ubangiji ta lalace.
Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
وبنجي تعالتي الذين آمنوا ودن سكي إيماني وهاجروا سكي هجرة daga Makka suka tafi Madina ko wani gari na kafirci suka koma garin musulunci وجاهدوا سكي جهادي في سبيل الله don daukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu suka amfani da dukiyoyinsu wajen hidima wa addinin Allah wa anfusihim da kawunansu suka je jihadi suka fita da rayukansu suka bada dinanansu azamu darajatan inda Allah sun fi girman daraja a wajen Allah subhanahu wataala sama da wanda zai ce yana yi wa dakin taba hidima ko yana yi wa alhazai hidima wa ulaika humul faizun wa'annan su ne masu rabbanta da aljanna ni'ima madawwamiya ni'imar da ba ta karewa saboda haka imani da Allah da hijira daga garin kafirci ka koma garin musulunci ko inda ba addininka ba zai yiwu ba ka koma inda za ka iya ɗabbaka addininka ko da ɗan abu kaɗan kake samu na rufin asiri da jihadi don ɗaukaka addinin Allah kai da kuɗinka kai da kanka wannan ya fi komi daraja sannan kuma duk mai yin wannan shi ne wanda zai rabbanna ma'ana shi ne wanda zai shiga aljanna shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa da aljanna rayuwa ta jin daɗi wanda ba ta karewa ubangiji ta'ala ce yubashshiruhum rabbuhum Allah ta'ala yana musu albishir bi rahmatin minhu da rahama daga gare shi wa ridwani da yarda Allah zai musu rahama kuma zai yarda da su wa jannatin da aljannatai lahum fiha na'imun wanda suke da ni'imomi a cikin muqimin ni'imar kuma madawwami madawwamiyar ni'ima wanda ba za ta yanke ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul sa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad yan aljanna ga abuwa jin daɗi ku je ku ta jin daɗin ku Allah ta'ala ya ce wannan arzikinmu ne baya karewa baya karewa abin duniya yana karewa wani abun ma wani lokacin ba a samu ko ka neme shi ba za ka samu amma arzikin aljanna a dawwame yake ukuluha da'iman wa zilluha to da haka duk abin da za a ci na aljanna ba ran da za ka nema kare su yanzu ai ba rake ko to ko aljanna ba lokacin za ta ba rake ko babu inya ko babu abu kaza sai lokaci kaza duka babu wannan kowane lokaci ma lokacin kowane ɗan itace to Allah ta'ala ya ce jin daɗin ni'imomin suna dawwame ne har abadan abada ba zai kare ba ubangiji subhanahu wataala ya tanada wa ɗan aljanna abinda zai iya tunawa da abinda ba zai iya tunawa wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu sakamako ne na aikin da kake baka san me aka tanada maka ba kunninka bai taba ji ba idonka bai taba gani ba bai taba tsarsuwa a zuciyarka ba zaka je ka same shi na ni'imomi kala kala sannan khalidina fiha abadan za su dawwama aljannan har abadan abada ba ranan fita inna allaha indahu ajrun azim ubangiji ta'ala akwai lada mai girma a wajensa sakamako mai girma kai aiki dan kadan sai a baka sakamako mai girma za su dawwama a cikin nan shi ma wani jin daɗin ne da makoma kana cikin ni'ima a ce ba za ta ƙare ba za ka dawwama a ciki kana mulki a ce maimakon tenuwa biyu yanzu an bar maka ma har abada sai ka miƙe ƙafanka kawai kana cikin daula a ce ba za ta ƙarewa ba kamar arzikin duniya da mulkin duniya ba yana da lokaci in ba cire ka ba ma za ka mutu in ma baka sauka ba za ka mutu wani ya hau kuma dama wani ne ya saukaka in arziki ne zai iya ƙarewa kan ka mutu shi ma ko kuma ka mutu ka bar shi amma arzikin lahira shi har abadan abada ba ran da zai ƙare jinsu ya tabbata daga manzala ta sallama in yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta za a zo da mutuwan asurar rago a ajiye ta tsakanin wuta da aljanna a wata ruwan a kan suraɗi sai a ce ya yan aljanna ku dubo nan in suka kallo sai a ce kun san wannan sai su ce mun san shi mutuwa ne yan wata ku dubo nan su dubo su kun san wannan sai mutuwa ne mun san shi shikenan sai a yanka kowa da kai sai a ce to ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nari khuludun wala maut ya ku yan aljanna za ku dawwama ba mutuwa yan wuta ma za ku dawwama wuta ba mutuwa yan aljanna su ƙara farin ciki yan wuta kuma su ƙara baƙin ciki shikenan mutuwa ta ƙare shi dan aljanna yana rayuwa ba mutuwa ya haya wala ya mutu yana rayuwa ta jin daɗi ba mutuwa amma dan wuta kuma la ya mutu fiha wala ya haya baya mutuwa a cikin ta ko ba zai rayu rayuwa ta jin daɗi ba kai zai nemi mutuwan ma zai nemi mutuwan kamar yadda Allah ta ce wanadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk dan su kira malikun mai tsaron wuta su yan wuta su ce ka roƙi Allah mana ya halaka mu haka za su ce ya roƙi Allah ya halaka mu ya zama babu su sun balbalce kawai sun mutu sai maliku ya share su sai bayan shekara 40 sai ba su amsa ce innakum makithun za ku zauna a ciki har abada ba ranar mutu wannan shine tashin hankali a zaman da ba za ta kare ba za ka dole ka yi imani da Allah ta'ala dole ka gyara ayyukanka rayuwar duniya ba wani abu bane ba komai bace kamar mafarki ne kawai wanda ya imani da Allah ya kyautata ayyukan sa yake kaurajewa sabawa Allah subhanahu wataala shi yake daɗin rayuwar duniya shi yake da kwanciyar hankali in dan abu kaɗan ka samu ma to zai amfane ka kuma za ka more shi ka ji daɗin sa saboda kana tare da Allah subhanahu wataala amma in baka da imani to kana cikin hayaniya ne kawai sai ubangiji ta'ala ya ce ya allazina amanu
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون
Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tattakhidhu aba'akum kar ku riƙi iyayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku awliya'a a matsayin masoya in istahabbu al-kufra in sun so kafirci alal imani akan imani mana in sun fifita kafirci akan imani wa man yatawallahum minkum duk wanda ya tibince su a cikin ku yake nuna musu soyayya bayan sun zaɓi kafirci akan imani fa ulaika humu zalimun wannan sune azzalumai sune kafirai anan ubangiji ta'ala yana karantar da muminai bara'a wato shine tawaye wa dukkan wani wanda ba mumini ba ko da babanka ko da mahaifiyarka ko danka ne ko dan uwanka ne ko wane ne shi indai bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba bai yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai dai kai mu'amala da shi ta zahiri haka kawai amma ba ka nuna masa soyayya 100% ba kuma ko da iyaye iyayenka dai babu dai fi ka kyautata musu ko da kafirai ka ciyar da su ka tufatar da su ka ba su wurin zama Allah bai hana wannan ba amma ka ji kana son su 100% bayan kayi su musulunta su ki bayi da wannan kuma idan kai haka to ka kama wata hanyar daban kuma ka kama wata hanyar shi yasa a yakin Badar akwai masu neman iyayensu da su kashe su sun zo daga Makka kafurai iyaye abin da iyayen musulmi suna neman su kashe su Abdurrahman lokacin bai musulunta ba sai na Abubakar yana neman sa ya kashe shi ɗansa ne shi kuma ya samu dama zai iya kashe babansa Abubakar amma sai ji cewa babansa ne sai bai kashe shi daga baya sai zai na gaya masa cewa wallahi gashi kamar zai kashe shi kuma sai ya tuna cewa gashi babansa ne sai ce to ai inda ni ne na ganka za sai na kashe ka
Allahu akbar
kuma da maganar imani to kaga ayan bara'a ta waye wa kenan ga dukkan kafirai komai kusancin ka da shi a cikin abin suratul mujadala Ubangiji ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ya zama suna soyayya ko suna nuna soyayyan su ga wanda ya bauɗe wa Allah, ya bauɗe wa manzalar sa sama, ya kafurce wa Allah, ya kafurce wa manzalar sa sama. Yace ko da iyayensu ne, ko ƴaƴansu, ko ƴan uwansu, ko danginsu, duk wanda yake gaba da Allah in kana son Allah za ka yi gaba da shi, duk wanda yake gaba da manzalar sa sama in kana son manzalar sa sama za ka yi gaba da shi. Kai ko abokinka ne na kut da kut, idan wani na gaba da shi ka nuna masa soyayya, to munafiki ne kai, ba abokantaka ne ta Allah da Annabi ba. Amma gaba na tafi ba rikici ko fada ba, akwai bambanci ko? Sai gaba wanda yake neman ya ga bayanka, kuma wai abokinka ya zo yana dan hudda, yana soyayya da shi, akwai ba abokinka bane. Saboda sadiqi man yuqasimuni humumi wa yarmi bil adawati man ramani wa yafazuni idha ma ghibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani. Abokina shi ne wanda in ina cikin damuwa shi ma sai shiga damuwa, ina muna raba bakin ciki na kashi biyu, ya daure bai daure bai, duk abin da ya same ni na matsala to kawai ya same shi zai shiga damuwa. Sannan yana jifa da gaba ga wanda yake gaba da ni, ina gaba da ni to shi ma ina gaba da shi, ina neman wani yana neman ya ga bayana, to ba zai taba soyayya da shi ba. Wannan shi ne abokantaka ta Allah da Annabi. Yace sannan in bana nan kuma bai zai bata ni a wurin jama'a ba, zai je nan ya zage ni, ya soke ni, ya lalata ni ba. Duk abokinka da in bayan gidanka zai je ta kokoshe kai na zagin ka, ai ba aboki bane wannan. Yace sannan kuma in masifa ta sa, in wani matsala ta same ni, ina tuna zai iya taimaka mini ya tallafa mini, sai in je in same shi kuma sai ya tallafa ni. Wannan shi ne soyayya. To sai wace za a ce ka ce kana son Allah, kana son manzalar sa sama, kuma kana son makiya Allah da makiya manzalar sa sama, bai zai taɓa yiwuwa ba. Wannan shirme ne mutum yake yi, ba addini ba ne, ba addini ba ne. To da ka Ubangiji ta lati ba za ka taɓa, ba ya kodan da kuka yi imani kar ku riƙi wato iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya in sun so kafurci, ba imani ba. In sun fifita kafurci a kan imani shi suke so, to ko kar ku riƙe su a matsayin masoya, don Allah ba ya son kafurci. To sai ya ce wa man yatawallahum minkum, duk wanda ya jibinci wasu daga cikin kafuran nan a cikinku, fa ula'ika humuz zalimun, wa'annan su ne azzalimai, wato su ne kafirai. A tafsirin Abdullahi bin Abbas, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yace saboda ai duk wanda ya yarda da kafirci to shi ma kafiri ne. Saboda haka in za ka nuna musu so, to kana tare da su kawai. Saboda me? Saboda almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. To saka Abdullahi bin Abbas yace duk mai jibintar lamuransa to shi ma hukuncinsu ɗaya da su, shi ma kafiri ne. Saboda Allah baya son kafirci. Kaga imaninka ba zai cika ba sai ka ji ba ka son kafirci, ba ka son kafiri. Wannan shi ne ka zama mu'mini, ba wani munafurci a zuciyarka. Sai dai mu'amala ta zahiri, ta kasuwanci da sauransu za ka iya yi, in ƴan uwanka ne za ka iya taimaka musu, mu ba su soyayya ba. Saboda haka wannan shi ne hakikanin imani. In ko kana ganin abin da suke daidai ne na kafirci to kai ba musulmi ba ne, don ka warware la ilaha illallah, ba mu bauta da gaskiya sai Allah. In kana ganin su mutanen kirki ne 100%, to nan ma ka warware la ilaha illallah. Saboda bangi ta ce la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya, kar ku riƙi makiyana da makiyanku a matsayin abokanin soyayya, wanda za ku kulla wani soyayya tare da su. Allah ta'ala bai yadda da wannan ba. Sai Ubangiji ta'ala ya ce kul in kana aba'ukum,
kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Ubangiji ta lashe kulka gaya musu ya Rasulullah, صلى الله عليه وسلم إن كان آباؤكم إذن إيائنكم وأبناؤكم دائنكم وإخوانكم دائنكم يائنكم دائنكم وأزواجكم دماتائنكم وعشيرتكم دائنكم وأموال اقترفتموها daka adadukiyoyin ku wanda kuka tsururuce su wato kuka nema da kanku wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma kasuwanci da kuke tsoron rugujewanta wa masakinu tarbaunaha da wuraren kwana gidaje da kuka gamsu da su in sun kasance ahabba ilaykum su suka fi soyuwa a gare ku wayna abubuwa na duniya minallahi fi yada Allah wa rasulihi da manzala taslama wa jihadin fi sabilihi da jihadi wajen daukaka addinin Allah wa tarabbasu ku tsaya ku saurara ku saurari abun da zai same ku ku saurari hukuman da za ta same ku hatta ya ci Allahu bi amri har Allah ta'ala ya zo da al'amari sa shine hukuma bala'i da zai sauka muku in je kun fifita wayannan abun duniya akan Allah da manzala ta sallama da jihadi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ba shirye da mutane fasiqai wanda fasikance masa kanta ba zai karbi shiriya ba nan ubangiji ta ala lissafa abubuwan da dan adam yafi so abubuwan da dan adam yafi so abu na farko iyaye dole ka so iyayenka kaje mutum ba so iyayen sa ba mutumin kirki ba to ko su ne in ba musulmi ba ne baraka so su sama da yadda kake son Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ga ka kaka kore lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai ana dawa daga yaƙin Muraisi yayi wata magana yace la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'ad min al-afad yace idan muka koma Madina mafi daukaka da su fitar da makarkanta daga Madina yana nufin su za su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban wasu ne madaukakan manzon Allah makarkanta to da ya faɗi haka labari ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je tare kofa bayan garin Madina hanyar da za a shiga garin Madina abin nan dan sa kai akwa dan sa Abdullahi bin Ubay bin Salul shi musulmi ne sahabi ne sai ya je tare kofar Madina ya zare takobi yace wallahi ba za ka shiga garin Madina ba sai ka yadda kai ne makasanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne madaukaki da sahabban in ba haka ba zan tsare wuyanka sai da yadda ya yadda cewa shi ne madaukaki abin nan makaskanci maza su shi ne madaukaki sannan dan sai ba shi wuri ya shige ba za ka bane tare wurin sa sannan kuma yaje ya samu manzo Allah kuma yace ya rasulullah idan har za ka kashe babana ka yanke masa hukuncin kisa za ka kashe shi to don Allah ka bari ni in kashe shi ni da kaina ne tare wurin sa maza su yace a'a ba zan kashe shi saboda in yana kashe munafukai za a ce ai yana kashe sahabban sa tunda wasu bayanan da kafirci amma yace in dai za a kashe shi to shi zai je sai ruwan baban sa shi bai yi dole kashe shi ba shi zai kashe shi kasa to kaga wannan wanda imani ya shige su kenan a zuciyar su wanda imani ya shiga zuciyar su da wannan ne lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya rasu manzo Allah kuma yayi masa sallah saboda ya dada wa ɗansa Abdullahi kuma sallan ba ta yi amfani ba ba ta yi amfani ba Allah ta'ala saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kar kai sallah akan wani munafiki kar kai munafiki sallah wanda ya mutu har abada kar ka tsaya kan kabarin kuma aka ce astaghfarta lahum qum am lan tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir lahum duk gafaran da zaka musu ko da zaka musu 70 zaka nima musu gafara Allah bai zai gafarta musu manzo Allah kuma yace da na sai na ƙara sama da sau 70 za a gafarta musu sai da yake da 70 to amma misali akai to ka ce ko so dubu ka zo ba zan baka ba ai ko so dubu goma ma baraka ba shi ba ka fada ne kawai to kaga wannan shine hakikanin imani ba ruwanka da mutum kusancin ka kowa kawai in dai bai da imani kawai to shikenan to da haka ubangiji ta lace kar ku so iyayenku in sun so kafurci fiye da Allah da manzonsa ko kuma ƴaƴayenku kaso ƴaƴayenka fiye da Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ma kai ba mu'mini bane kai ayayen ba koda ma musulmi ne ba bayinna domin manzo sama ya zo a hadisi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in imani ɗayan ku ba zai shiga ba sai na fi soyuwa a gare shi fiye da ɗansa da mahaifinsa da mutane gaba ɗaya sai ya ce ina so na fi da waɗannan kafin imanin sai ya shiga sayyidina umar ya zo wajen manzo sama ya ce ya rasulullah anta ahabbu ilayhi min kulli shay'in illa min nafsi ya rasulullah ina fi son ka akan komai sai dai kaina amma na fi son kaina akan sai manzo sama ya ce irin da Allah ya ce wallahi wallahi la yunadukum hatta akuna ahabba ilayhi min kulli shay'in hatta min nafsi yace wallahi ba za ku yi imani ba sai na zama na fi soyuwa a gare ku akan komai har kan kaunan ku sayyidina umar yace wallahi ya rasulullah la anta al'ana ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi yace ya rasulullah wallahi yanzu ka fi soyuwa a gare ni fiye da kowane abu har raina na fi son ka akan kaina manzo sama yace al'ana ya umar to yanzu imanin ka yace ya umar sai ka so manzo Allah fiye da komai ko da musulmi ne fiye da iyayenka da ƴaƴanka da ƴan uwanka gaba ɗaya to kaga daga iyaye sai ƴaƴa a dangantaka ko har ma ya zo a Qur'ani ko a ba uku wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa kamar ma ba a san ma waye ne yafi ba amma dai a gado an fifita ƴaƴa akan iyaye saboda iyaye sun dan sharuwa ƴaƴa kuma yanzu suka taso aka ba su gado mai yawa wannan ce da kai da ɗanka waye fi dangantaka da kai kaga daga bangaren babanka ka zo danka daga bangaren ka kai kana tsakiya ne kawai to kaga karshen dangantaka kenan a ce wannan babanka ne ko wannan danka ne amma in ba addini yake ba ba ruwanka ne sai dai hidima ta duniya kawai sannan wa ikhwanukum da ƴan uwanku kanninku da yayinku kuma in sun so wani abu sama da manzara ta sama ko kai ka so su sama da Allah da manzonsa da jihadi to ka saurari bala'in da zai same ka dan uwanka kuma shi yake bin iyaye da yaya ko a ce wannan kaninka ne ko wanka kaga shi ma dangi ne na ƙarshe kuma inda masiba za ta same ka duk zawa zai barka sai ƴan uwanka shi yasa larabawa suka ce la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhan idan dan uwa yi ihu wayo Allah ya taimake shi to ba sa tambaya me ya faru kawai za su so kawo masa dubu in fada ne ba sa cewa to waye ke da tsokana a sai sun kwaci dan uwa su dubun nan sannan a tantance waye mai gaskiya waye mara gaskiya saboda yan uwan nan wani ce akhaka akhaka inna man la akhallahu kasa'in ila al-hajj bi ghairi silaki karki dan uwanka da muhimmanci karki dan uwanka da muhimmanci duk wanda bai da dan uwa bai da wako kage kaman mai tafiya yaƙi ne bai da makami dole za a ji tsoronsa take za a gama da shi kawai to ko ɗan uwanka ɗin karka so shi sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yadda ba sannan wa ashiratukum wa azwajukum bo da matayenku sai mata su biyo baya in mace ce mijinta to ba yadda ka so matarka sama da Allah da manzonsa ko ki so mijinki sama da Allah da manzonsa in ku an yi haka to a saurari abin da zai faru na bala wa ashiratukum da sauran danginku sauran baffanu yayan baffanu kawune yayan kawune da gogori da sauran to karka so su sama da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa amalu ne taraftumuha da kasuwanci da kuka tsururuta kuka nema da kanku abin nan afwan da dukiya da kuka nema da kanku kamfanoninka manya-manyan gidajenka kudadenka dala da pound da europe da naira da teba da ka ajiye a banki da sauransu karka so su sama da Allah da manzo Allah in kai haka ka saurari bala'in da zai same ka don nan adai ina son kudi ba ina son kudi almal wal banuna zinatul hayati don adai ina son kudi zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فذاك أن سامك سم ماتا دا سم يايا دا سم دوكيا دا كدروري تو كرك سوس سمد الله هو سمد من زم الله صلى الله عليه وسلم إن كياك كسوراري abinda zai sa ka, amma dan adam dai a dabi'a sai na son dukiya, kamar yadda Allah yake wato ibuna almala hubban jamman, kuna son dukiya so mai yawa, amma ba ka so su sama da Allah ko sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan yace wa tijaratun takshawna fasadaha, da kasuwanci da kuke tsoron rugujewan farashinsu. Wato in ka sayo kaya, in ka sayo kaya kafin ya iso ka sayar, in kai ɗan kasuwa ne kana tsoron sai karɓa kayan ya rage kuɗi, don ya rage kuɗi asara za ka yi. Kada kafin ya iso a gamacin kasuwar, dama lokaci kasuwar take da shi kayan na farashi, to kaya in kan ya iso an gamacin kasuwar, dama ribibin layya ne ko sallah ko wani abu daban. To kaga bayan sallah za ka samu in raguna ne misali, bari maka misali da raguna, ka yi odar raguna layya, kana ta tsorace mota ta ɓaci a hanya kuma an kusan yin sallah, kaga kana tsorace farashin zai sauka. To idan har kayan nan bai zo ba aka yi sallah, kai ma ka san kana ruwa, farashi zai sauka dole. Ko kuma kayan ya rage kuɗi a kamfani, ka zo shi da tsada, kana Allah Allah ka kawo ka samu ka sayar kafin farashin kamfani da ya bayyana, kafin a ce kaya ya sauka. To shine ma'anar takshawna kasadaha, yan kasuwa sun san wannan, kai burinka in ka sayo kaya ya ƙara kuɗi kafin ka zo ka sayar. To nan ne kan za ka ci riba, ka miƙe ƙafanka fiye da yadda ma kake tsammani. Amma in ka faɗuwa yake yi ka sayo kafin ya iso ya faɗi, to wannan akwai tashin hankali a wajen yan kasuwa. Zara ma ce farashin daidai yake, baya sama baya ƙasa, kaga ba za ka faɗi ba kuma ba ka ci riba da yawa yadda kake so. To idan kasuwancin da kuke yi wanda kuke fargaban kada farashi ya faɗi, kada ka zo baka ci riba ba, shi kuka fi so akan Allah da manzonsa, ku saurari masifan da za ka same ku. Shine wa tijaratun takshawna kasadaha. Sannan wa masakinu tarbawnaha, wuraren zama, gidaje da kuka gamsu da su, gidaje masu kyau masu daɗin zama, in wannan ne ya ruɗe ku kuka manta da Allah da manzon Allah, to ku saurari bala'in da zai same ku. Dan adam yana son gida mai kyau, yana son gida mai kyau, in an gan shi a yi sha'awa wani ma ya burge, ya burge wani. Yanzu idan ka gina gida mai kyau, ka kira wannan ya kalla ya zo ya yaba, wannan ya yaba, to wannan abin daɗi yake mu daɗi ba, kowa ya yi sha'awan gidan, a zo a kalle shi. Kai ma in ka shiga gida ne ka je ka kawo ba kai ba, in da kana wani irin gida na wani yanayi, in ka samu gida mai kyau ka shiga, sai ka dinga tunanin hanya kai in nema kuwa, ka zo ka shiga daula. To kada son irin waɗannan gidajen ya mantar da kai da Allah da manzon Allah, ka so su fiye da Allah da manzonsa. Ubangiji ta'ala ya tattara duk abin da ɗan adam yake so yake beginsa, sai ya ce to idan wannan ɗin ya kasance a habba ilaikum, shi fi soyuwa a gare ku, minallahi daga Allah wa rasulihi, ko fiye da Allah wa rasulihi da manzonsa, wa jihadin fi sabilihi, da jihadi don ɗaukaka addinin Allah, ka fifita hidima wa addininka ko kuma gidanka da dukiyanka da ƴaƴanka da matanka fiye da hidima wa addininka, to ka saurara. Fa tarabbasu, ku tsaya ku jira abin da zai same ku na bala'i, hatta yati Allahu bi amri, har Allah ya zo da masifa. Wannan shi ne abin da ke faruwa. Matsalolin da muke ciki na tsadar rayuwa da kinnafin da ƴan ta'adda da wahala da menene rashin abu, duka yana daga cikin rashin kula da addini. Don Allah ta'ala ce wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaq, idan mun daidaita to babu da matsala, muka riƙe addini babu da matsala. Amma ko kai ka riƙe wani bai riƙe ba, bala'i zai same ka, musibar za ta same ka. Kuma Allah ya kai wa wasu talala, idan babu addini ya dinga turo musu arziki da jin daɗi na duniya, ana ɗan tattara musu ala'a duniya, sai sun je lahira a ɗanɗana musu kuɗin. Wannan shi ne ake cewa istidraji, sanas tadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. To sai Allah ya ambaci masu irin wannan halayen da fasikai, wanda duk yake fifita iyayensa da ƴaƴansa da ƴan uwansa da matansa da danginsa da dukiyansa da gidajensa da kasuwancinsa a kan Allah da manzonsa da addininsa, to wannan fasiki ne. Shi yasa yake in wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin, Allah ba shirya da mutane a fasiki, ba sa ganewa, ba sa ganewa. To ka fifita Allah, ka fifita addini, ka so Allah da manzon Allah fiye da komai, kai maganin duniyan nan gaba ɗayanka. In arzikin ya zo maka, ka ci hani'an mari'a, in bai zo ba ma shikenan, son Allah da manzonsa ya cika maka zuciya shikenan dadin imani kawai ya ishe ka yi sadaqum man kunna fihi wajada bihin halawatal iman an yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma fi umr aw ba guda uku suna zuciyanka zaka ji dadin imani duk ayyukan imani zaka yi dadi zaka ji yadda wanda zai ci wani abu mai dadi ya fi ka shiga gida mai kyau ya fi ka hawo mota mai kyau saboda dadi da kake ji na ibada da imani da ke zuciyanka kaso Allah fi da manzon Allah fi da komai inji manzon Allah to wannan zaka ji dadin imani kuma kaso mutum saboda Allah saboda addininsa ka ji kafirci kai ban kwana da shi kamar inda baka son a jefa ka auta baka son ka fada cikin kafirci in ka samu irin wannan imani to zaka kandani dadin imani zaka halawatal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula sallallahu alaihi wasallam ya dandani dadin imani wanda yake da Allah shine ubangijin addini musulunci shine addinin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo ko da haka akwai yanayi da zaka shiga na ibada da tsoron Allah wallahi zama ba abun da yake maka dadi sai wannan duk abubuwa na cin dadin ma da jin dadin kai kana ganin su ne kawai mutane suna ta warwazo su kuma sai ba su ne a gaban ka ba akwai dadin da Allah ya sa maka a zuciyarka da walwala ba wannan abu na kyalli na abun nan tausayi ma zaka ji tausayin mutane zaka ji amma duk da haka Allah bai haramta maka ka ji dadi na zahirin ba in ka samu imani ba haramta mutum jin dadi kul ma harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizq ba wanda ya haramta ka ci ka sha kuma ka abin nan kayi addinin ka ya fi kyau ma ma asalad din wa dunya idza ijtama'a wa aqbaha al kufra wal iflas lirajul abu yana da dadi duniya ka samu duniya kuma ga imani ga tsoron Allah abun adoni nurun ala nuri amma ba addini ba duniya kaga bawan bawan kenan yaji bawashi dan karamin jahannama yaji shek abdullah Allah ya kara masa lafiya to da ka addini kawai shine jin dadin rayuwarka shine adonka baka da wani abu da ya wuce wannan to da ka mu koma zuwa ga Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce laqad nasarakum Allah fi mawaqin
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
ubangiji ta lace laqad nasarakumullahu haqiqa Allah ya baku nasara fi mawadin aurare kasiratin masu yawa ya baku nasara a yakin badar ya baku nasara a yakin ahzab ya baku nasara a yakin da kuka yi da banu quraiza ya baku nasara a yakin da kuka yi da banu nadir da yakin khaybar da sauransu wurare cewa Allah ya baku nasara wa yawma hunain amma ranan hunain yakin hunain shi Hunain wani waji ne tsakanin Makka da Taif wanda aka gwamza yakin bayan an yi fatahu Makka to a wannan ranan iz ajabatkum kasaratukum ku ambaci wannan ranan ku tina ta lokacin da yawan ku ya ruɗe ku ya ƙayatar da ku iz ajabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya ƙayatar da ku amma falan tukuni an ku shay'an yawan ku bai wadatar da ku komai ba wa zaqat alaykum al-ardu kasa ta yi muku kunci bima rahuba duk da fadin da take da shi thumma wallaytum mudbirin sannan kuka juya ba kuka juya mudbirina kuna masu juya baya kuna juya kafure baya suka ji muku rauni suka ji muku ci abin da ya faru lokacin da za ta tafi yakin Hunain ba taba zuwa da adadi kafin wannan ranar mai yawa irin wannan domin da mutum 12,000 aka fita yakin Hunain an zo da mutum 10 fatahu Makka sannan bayan fatahu Makka mutum 2,000 sun musulunta su kuma kabilan Hawazin sai suka tinkaro za su yaƙi manzo Allah ta sanawa bayan ya gama da Makka su 4,000 ne manzo Allah da sabansa mutum 12,000 su Allah yanzu 12,000 musulmi 4,000 kafirai ai wannan ba wani tsoron da zaka ji ga a can 3,000 da abun nan da 1,300 aka tigal ba ballantana a cewa tun kafin musulmi sun ninninka kafirai sau nawa sau hudu sau uku kai ninki uku so da haka a nan sai sahabbai suka ce kai yau kan muna da yawa ba suka ce lan nughliba al-yawma min qillah yau kan ba za a rinjaye mu saboda karanci ba, muna cewa yau za mu yi nasara. Kuma su 12,000 abokanan da gaban su 4,000. To sai Allah ya jarrabe su da wannan kalmar da suka faɗa. Saboda me? Saboda shi nasara daga Allah ne, ba daga yawan ku bane ko ta da ninku ba, daga wajen Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarrabe su da sababbin wannan suka kama hanya da su tafi Hunain su yaƙi ƙabilan Hawazin wanda Malik bin Auf yake shugabanta a shekara ta 8. Ba sai shi Malik bin Auf ya je ya sa a wannan kogon wannan abin nan kori na Hunain, ya je ya sa masu kibiya a ciki sun ɓuya sun naɗa kibiya, su kuma maza sama da manzan sama da sabansa ba su sani ba, ya ce musu da zaran sun zo kawai ku buɗe musu wuta ku kama harbi kawai. Ana ta tafiya za a je can gaba yaƙi a sai kafirai sun ɓuya a cikin kuri, suna zuwa da suka afka kuri kawai sai suka dinga harbin su kawai ruwan kibiya, sai aka dinga juyawa ana gudu kawai. Ana gudu shi ne kuma wallahi kun musbiri, sai gudu, wani ma bai san ina yake tafiya ba saboda tashin hankali da aka shiga. Saboda mai, saboda wannan ɗan ji da suka yi cewa suna da yawan nan babu matsala wannan karon, to wannan abin shi ya kawo musu matsala ne. To shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba da wannan labari, ƙasa ta musu kunci duk da fa'in suka rasa inda za su shiga saboda tashin hankali. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba, kuma Abubakar bai gudu ba, Umar bai gudu ba, akwai manya-manyan sahabbai wanda su ba su gudu ba. An tambayi Bara'a bin Azib, aka ce kun gudu kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Hunain? Ya ce na shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba, na gan shi akan abunan alfadarin safari. Abu Sufyan yana riƙe da linzamin alfadari, shi ma kuma a fatawa makai musulunta lokacin yana sabon musulunta, saboda haka yana jan wannan alfadari. Da mushrikai suka yi masa riwan kibiya, manzala sama suka yi manzala ruwan kibiya aka tarwatse, manzala sama sai kama cewa anan nabiyyu la kadhib anan nu abdul mumsal hanumma ilayya ana rasulullah ana abdullah, ku zo wuri na, ni manzon Allah ne, ni ban Allah ne, ni annabi ne babu ƙarya, ni dan abdul mumsal, ku zo. Yasa Abbas shi ma lokacin sun dai dinga shela, ya shela cewa su zo su dawo su dawo. To aka ji wannan sautin aka kama dawowa, manzon sama ya dauki ƙasa ya watsawa kafuran da yace shahatil wujuh, fiskoki sun munana, wannan kasan ta cikawa kafuran ido. To wannan ya zama ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka yi wato ainihin nasara. Manzon sama bai gudu ba. Abdullahi ibn al-Barra ibn Azib yace ai manzon sama idan yaki ya kai yaki, to muna zuwa mu fake a bayan sa, tuya muke a bayan. Yace jarumi shine wanda zai zama yana santan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ka wuce gaba ba. Kuna yace i gaba ba za ka iya yin gaba ba, saboda haka suna buya a bayan sa ne, saboda haka ba wanda ya kai manzo Allah ta sama jarunta. To bayan sun shiga wannan hali na tashin hankali, sai Allah ta lafi
summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala juhudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.
Ubangiji ta'ala ce summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi, sannan Allah ya saukar da nutsuwansa wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Bayan an yi wannan tarwatsewan, sai kuma manzon Allah ta sama ya samu nutsuwa, ya kira sahabbansa. Wa ala almu'minina, ya sa mu'minai nutsuwa. Manzon Allah ya ce ku zo wurina, ni ne manzon Allah, ku zo. Annabiyyu la kadhib annam nabiyul mutalib, shikenan suka zo. Bayan an dawo wa anzala junudan lam tarawha, Allah ta'ala ya saukar da rundunan da baku gansu ba, su ne mala'iku. Sai Allah ya turo mala'iku su zo su ce mu'minai yaki. Wa azaba allazina kafaru, ya azabtar da waɗanda suka kafurta da mala'ikun da kuma hannun mu'minai. Wa zalika jazaul kafirin, wannan shi ne sakamakon wato ainihin kafirai. Saboda haka Allah ya aiko mala'iku suka tsori ta kafirin kabilan Hawazin, ba su buge su ba a nan, don a Badar ne kawai suka yi duka mala'iku. Amma sun tsori ta su, sai mu'minai suka afka musu, sai suka sake wato cin gadba a kansu. Wani hadisi baqiya gobe za mu karisa insha Allah. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.